‘yan ƙasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yaushi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Wannan tallafi ya kamata a dawo da shi,
saboda gaskiya ana shan wahala sosai. A dawo da tallafin kowa ya amfana.
Muna fata don Allah ya kuma don Allah ya taimaka agajin gaggawa ta taimake mu, don Allah don Allah ya taimaka mu tallafin mu.
Ba yadda yanda za a yi ka cire mu rangwame kuma ka zo ka ringa ba ni tallafi irin na hannu ba, wannan ba daidai bane ba.
Ba gazawa bace a wajen gwamnati. Yau ta fito da abin da take ganin za a yi, a bata shawara ta gama daidai bane ta canja.
Yau shirin na dauke da kiraye-kirayen 'yan Najeriya game da bukatar dawo da tallafin albarkacin mai da kuma tsokacin masana akan batun. A dakace mu.
Wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina, jayayya ko neman magana.
Madalla. Masu tsare a ranar 29 ga watan Mayun bana ne a yayin jawabinsa bayan rantsuwar kama aiki, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar da janye tallafin da gwamnatin kasar ta kwashe shekara da shekaru tana sanyawa a cikin albarkacin mai na kasar, da nufin daidaita farashin man, musamman man fetur, ta yadda 'yan kasar za su rinka samunsa a madaidaicin farashi ko kuma farashi mai rangwame. Sai dai wannan mataki ya jefa 'yan kasar cikin halin tsadar rayuwa, inda farashin kayayyaki da na gudanar da lamuran yau da kullum suka linka kusan har sau uku zuwa sama, domin kuwa farashin litar man ya tashi daga naira 185 zuwa naira 500 da ɗoriya, kafin daga bisani ya koma naira 600 zuwa 700. Wannan ta sanya 'yan kasar ta Najeriya suka fara kiraye-kiraye ga gwamnati.
Suna ya jibirin imisa jibirin daurawa. Wannan tallafi ya kamata a dawo da shi. Ana cewa ɗan tsaron mutane suke amfani da wannan tallafi. Don haka kowa ma mun gane kowa iya amfana da shi. Ya kamata wannan tallafi a dawo da shi.
Ni dai ra'ayina shine sako da man nan don kowa ya amfana, saboda gaskiya ana shan wahala sosai. Ta dawo da tallafin kowa ya amfana.
Gaskiya zan yi da tallafin nan ba mai daɗi, wallahi dan gaskiya muna shan wahala, ba abinci ya tsada, wahala ta riga ta yi yawa. Muna fata don Allah ya kuma don Allah ya taimaka agajin gaggawa ta taimake mu, don Allah don Allah ya taimaka mu tallafin mu. Dan gaskiya muna shan wahala, ai muna taimako na gaggawa a addinin musulunci. Kowa da kowa yana shan wahala akan wannan zai tallafin, wallahi duk da jin daɗin kowa ne wannan, indai an dawo da tallafin nan. Dan gaskiya yanzu muna shan wahala, wahala ta yi yawa, wahala ta yi yawa gaskiya.
Suma dai kungiyoyin ci gaban al'umma a Najeriya na ganin ya kamata gwamnatin kasar ta sake nazari game da wannan batu. Kamar Salisu Masge Gumel na cikin jagororin zauren kungiyoyin bunƙasa rayuwar al'umma a jihar Jigawa ta arewa maso yammacin kasar ta Najeriya.
Gaskiya mutanen Najeriya ba su farin ciki da wannan cire tallafi, domin wannan cire tallafi da aka yi ya jefa mutanen Najeriya a cikin halin hagulayi, kuma ya nuna gazawa ta hanyar cewa babu yadda za a yi kana mulki ana wani abu na ba daidai ba, kuma ka ringa tunanin bari ka yanke hukunci nan kan mai uwa da wafi. So daga idan ana magana cewa wasu suna magana suna cire kudin rangwame na man fetur, wato subsidy, ana yin wata maguɗi, to ya kamata a ce gwamnati ta duba ta ƙarfafa doka da oda akan duk wanda aka samu da wannan laifi. Idan tawa mutum ɗaya biyu uku hukunci, da wuya a sake samun wani da irin wannan laifi. Amma kawai an mutum ana jidaitacce ana laifi can, ana ɗaukar mai ana kacin kasa, ana ɗaukar mai ana kacin kasa, kawai ka zo ka yanke hukunci ka sa 'yan Najeriya miliyoyin ɗan rika a cikin wannan hukuma, wanda yanzu duk mutumin da ka gani ko magana ke maka ta abinci. Kuma ma ina hikima take ka cirewa mutum rangwame kuma ka zo ka ringa ba shi tallafi? Shi fa duk inda ka ji palliative magana ce ta annoba. So da haka babu yanda za a yi ka cire mu rangwame kuma ka zo ka ringa ba ni tallafi irin na annoba, wannan ba daidai bane ba. Ne tunda mulki ake na talakawa, kuma mulki ake na cewa ana son a ringa jin muryar talakawa, to ya kamata in an ji muryar su kuma a ringa dauka ana tunanin yanda za a yi musu maganin matsalar da ta shafe su.
Nan gaba a cikin shirin za mu ji ta bakin masu hudu ilimin tattalin arziki da masana kan sha'anin tafiyar da manufofi da tsare-tsaren gwamnati.
Harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi kote na sasamura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran kamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin umma.
Masare wai zai yi kuwa a ce bayan watanni uku zuwa hudu da cire wannan tallafi kuma a iya dawo da shi?
Ai, harkar gwamnati shine idan yau ta faɗa abu idan abun bai yi wa al'umma daidai ba ko ta ga zai cutar da al'ummata to ta dawo baya. Ba gazawa ba ce a wajen gwamnati yau ta fito da abin da take ganin za a yi a bata shawara ta gaba daidai wannan ta canja. Yana da buƙatar gwamnati ta zauna ta karatun ta nutsu ta kira masana akan halayya ta dan adam da kuma tattalin arziki su zauna su duba su ba ta shawara idan har tana da buƙatar cire tallafi a me ya kamata ta cire tallafi talaka ya kamata a cire wa tallafi ko waɗanda suka tara kuɗaɗen da yawa da za a iya su in an cire musu tallafin ba zai jijjiga su ba domin shi wannan tallafi nawa kowa yake jijjigawa a Najeriya.
A ta cire malam na cewa gwamnati za ta iya dawo da tallafi internet
warai kwa za ta iya dawowa ta yi gyare-gyare a duk inda take zaton waɗansu suna wofantar da tallafin ko suna amfani da damar tallafin su cutar da mutane ko su jidin waɗansu kuɗaɗe ko a samu hanci da rashawa a ciki. Gwamnati tana da dama, tana da ƙarfi, tana da hukumomi, tana da dokoki da duk za ta iya sa wanda ya su magani wannan domin mafi yawan al'umma su amfana da wannan tallafi.
Dr. Lawan Habibu Yahaya kenan guda cikin masu ilimin tattalin arziki a Najeriya. A nasa ɓangaren masanin kimiyyar siyasa da ilimin gudanar da harkokin gwamnati, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero Kano a Najeriya na cewa
a tsare-tsaren gwamnati da ayyukanta wato a turance policies da programs akwai abin da ake kira a turance monitoring and evaluation, kamar ka ce bibiyar sawu domin fahimtar yadda tafiya take. To muhimmancin wannan shine a gano wannan tsare-tsaren gwamnatin ko ayyukan suna tafiya kamar yadda aka yi niyyar su, niyyar da aka kudura, aka kudurinta, shin ana cin mata? Idan ana cin mata shikenan sai a ci gaba, amma da yadda za a daɗa inganta tafiyar sai a daɗa. Idan aka gamu da cikas ko ba a cin mata ko kuma mutane suna kokawa, to sai a duba a ga akwai buƙatar gyara ko kuma akwai buƙatar janye wannan tsarin ko aikin. To a game da janye tallafin man fetur ɗin nan, abin da ya bayyana shine ya tsindima al'umma cikin niyyarsu, saboda haka akwai buƙatar a sake waiwayarsa. Don haka babban abin da ake buƙata shine a dawo da tallafin nan na zuwa wani lokaci, a gaggauta samar da sababbin matatin man fetur, wanda wannan kuɗin da ake cewa za a raba ya isa a samar da guda ɗaya ko biyu. Sannan kuma a inganta hanyar dogo, wato izamana za a iya ɗauko fetur daga kudu zuwa arewa a jirgin ƙasa. Yanzu nan za a magance wannan tsadar trelolin da suke ɗauko mai, yake wajabtawa ma dillalan man fetur su ƙara kuɗi. Sannan a yashe kogin Niger, a izamana jirgin ruwa in ya ɗauko mai zai iya zuwa har arewa ya sauke. Shikenan nan ma an yanke kuɗin da ake kashewa wajen jigilar man fetur ta titi. Shikenan sai a samu tsawon lokaci ba a sake samun ƙarin kuɗin mai ba. Daga nan alabashi babu ma buƙatar zancen kuma wani tallafi, an janye tallafin kenan daga wannan lokacin.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan daga Jami'ar Bayero Kano, Najeriya, kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an soki ya inganta kasa ta tarar da wadansunta za su yi sha'awa su yarje ta da kafar su zo su yi kallanta.